Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Da fatan an tashi lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 16 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Ibrahim zai ba mu kanin labarai.
To Hanifa, shugaban Russia Vladimir Putin ya ce ya fahimci cewa China na da wasu tambayoyi da damuwoyi game da matakan soji da Russia ke daukawa a Ukraine. To amma za a yi bayani dalla-dalla a ganawarsu ta Uzbekistan. Hukumar sa ido kan makamin nukiliya ta kasa da kasa ta amince da wani kuduri na bukatar Russia ta kawo karshen mamaye tashar nukiliyar Zaporizhia da take yi a kasar Ukraine. Sannan kungiyar tarayyar Turai ta fitar da wani kundin shawara mai shafuka 60 ranar Laraba da zai haramtawa kasashen Turai sayan kayan da aka yi ta wajen bautar da mutane.
To madalla, kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa tsaffin shugabannin Najeriya sun yi ganawar sirri a Mina.
Magana ta gaskiya, kamar yadda yayi bayani, kaga shi dai tsohon shugaba ne. Ana iya cewa ya taba yajin da abu ne. Dan yanzu magana ta gaskiya, magana ta Allah shine muna neman shugaba ne wanda yake kasa tana gaban shi.
Za kuma ku ji cewa gwamna El-Rufai ya gana da kungiyoyin kasuwanni inda ya ce an kusa murkushe 'yan bindiga masu hana harkokin yau da kullum. Sannan kuma kamar kowace ranar Juma'a muna tafi da shirin manuniya wanda wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labarin duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Shugaban Russia Vladimir Putin jiya Alhamis ya ce ya fahimci cewa China na da abin da ya kira wasu tambayoyi da damuwoyi game da matakan soji da Russia ke daukawa a Ukraine a daidai lokacin da yake tattaunawa da shugaban China Xi Jinping a Uzbekistan. A hukumance, China ta dau matsayin ba ruwa na amma mai Ukraine da Russia ta kwashe watanni 7 tana yi, duk kuwa da cewa shugaba shi ya ce ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da manufofin harkokin wajen China ke shimfiɗa akai shine kasashe su mutunta kan iyakokin juna. A jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin yayin fara tattaunawar a Samarkand, Putin ya gaya ma shugaba shi cewa muna matukar mutunta matsayin tsaka-tsaki da abokanmu Chinawa suka dauka game da rikicin Ukraine. Mun fahimci tambayoyi da kuma damuwoyin da kuke da su kan wannan al'amarin, kuma a yayin ganawa ta yau lallai za mu yi bayani dalla-dalla a kai. Kalaman na Putin na zuwa ne a yayin da cikin 'yan kwanakin nan Ukraine ta gaggauta sake kwato yankuna da dama a arewa maso gabashin kasar, waɗanda Russia ta kwace a makonnin farko na wannan yaƙi, wanda Russia ke ci gaba da kira ayyukan soji na musamman. A halin da ake ciki kuma, kwamitin gudanarwa na hukumar sa ido kan makamin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya amince da wani kuduri na buƙatar Russia ta kawo ƙarshen mamaye tashar nukiliyar Zaporizhia da take yi a ƙasar Ukraine, a cewar wasu jami'an diplomasiyyar da suka halarci wata ganawa ta sirri jiya Alhamis a Vienna. Kudirin, wanda kwamitin gudanarwa na hukumar kula da harkokin nukiliya ta ƙasa da ƙasa IAEA ya yi kira ga Russia da ta gaggauta kawo ƙarshen matakan da take ɗaukawa a kan tashar nukiliyar Zaporizhia da kuma waɗanda take ɗaukawa daga wurin da ma duk wata tashar nukiliya a Ukraine. Kwamitin mai membobi 35 ya amince da kudirin da ƙuri'u 26 akasin biyu da kuma 7 na ƙauracewa, a cewar jami'an diplomasiyyar, waɗanda suka ƙara da cewa Russia da China sun kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa. Ɓangaren ilimin ƙasar Afghanistan, wanda ya samu kansa cikin rudamin siyasar jinsi da rashin tallafin ƙasashen waje, na fuskantar yiwuwar durƙushewa kwata-kwata bisa ga wani gargaɗi daga cibiyoyin agaji. Ana buƙatar aƙalla dala biliyan 1.5 kowace shekara muddin ana so a ci gaba da tafi da makarantun gwamnati, a biya albashi, a kuma samar da sauran abubuwan buƙata na sha'anin ilmantarwa. To amma wannan ƙasa da yaƙi ya ɗaiɗaita, ba za ta iya samar da wannan kuɗi da kanta ba. Ganin tana fama da takunkuman da aka ɗaɗaba mata a matakin ƙasa da ƙasa, gwamnatin Taliban ta tsaye da kasafin kuɗinta kan dala biliyan 2.6 a wannan shekarar, wanda tuni ma ya shiga fama da giɓin kusan dala miliyan 500.
To nan ba da jimawa ba, Ibrahim Ka'almasi zai ƙara dawowa da ƙarashin labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, tsoffin shugabannin Najeriya sun yi ganawar sirri a Mina, yayin da tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan ya kai ziyara a birnin Mina, fadar gwamnatin jihar. Mustapha Nasiru Batsari yana ɗauke da ƙarin bayani.
Tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya yi wata ganawa ta sirri da tsofaffin shugabannin kasar nan, General Ibrahim Badamasi Babangida da kuma General Abdulsalam Abubakar a birnin Mina. Ganawar dai na zuwa ne a daidai lokacin da babban zaben shekara ta 2023 ke ƙara gabatowa a Najeriya. Kodayake dai tsofaffin shugabannin, wato General Babangida da kuma General Abdulsalam, ba su ce ma manema labarai komi ba akan wannan ganawa. To amma Dr. Goodluck Jonathan ya shaidawa manema labarai cewa ya zo Mina ne domin gaisuwa ga tsofaffin shugabannin, sannan ya yi amfani da wannan dama wajen yin kira ga 'yan Najeriya da su zaɓi mutumin da Najeriyar ce a gabansa a lokacin babban zaben na shekarar baɗi mai zuwa, kamar yadda ya ƙarin bayani.
We all wish our country well, especially for the young people. Elections are coming, you have to select the person you believe.
Yace dukkaninmu muna yi ma ƙasarmu fatan alheri, musamman ma matasanmu. Zaɓe yana zuwa, kuma ya zama wajibi mu zaɓi wanda zai mana shugabanci na gari, mutumin da Najeriyar ce a gabansa, ba wai buƙatar sa ba kawai. To tuni dai masu sharhi akan lamuran siyasa suka fara fashin baki akan waɗannan kalamai na Goodluck Jonathan, wanda jigo ne a babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya. Malam Kabiru Abubakar mai jama'a na ɗaya daga cikinsu.
Magana ta gaskiya, kamar yadda ya yi bayani, kaga shi dai tsohon shugaba ne. Ana iya cewa ya taɓa ya ji yadda abin yake. Don yanzu magana ta gaskiya, magana ta Allah shi ne, muna neman shugaba ne wanda yake ƙasa tana gaban shi, ba wanda zai hau ya ce ya raya kanshi ba. Mafi yawancin waɗanda suke siyasa suna ƙoƙarin mayar da tukuici ne ga waɗanda suka taya su neman jama'a. Ba ainihin jama'an ba gaba ɗaya. To kaga a matsayin shi na shugaba wanda yake ya rike ya gani, kaga shi ma zai yi tunanin cewa in fa ya taɓa yin wannan kuskuren, wannan dama ne na ya ba da shawara a gyara. To kuma magana ta gaskiya shi ne, kamar yadda ya faɗi ɗin, ni kaina ina goyon bayan shi. Najeriya tana buƙatar wanda zai fitar mata da kitse ne a wuta.
A yanzu haka dai gidajen waɗannan tsofaffin shugabanni da ke saman tsaunin birnin Mina na ci gaba da samun ziyarar manya-manyan baƙin 'yan siyasa da masu sharhin ke alakantawa da babban zaben na baɗi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da ƙarashin labaran duniya.
To Hanifa, ɓangaren dokoki na ƙungiyar tarihin Turai EU ya fitar da wani kundin shawara mai shafuka 60 ranar Laraba da zai haramta sayen kayan da aka yi ta wajen bautar da mutane, wanda wani mataki ne na hana kayan da aka yi ta aikin tilas shiga kasuwannin Turai. Wannan doka da ake shawara a kai an wallafa ta ne shekara guda bayan da shugabar ƙungiyar tarihin Turai Ursula von der Leyen ta gabatar da ra'ayin hakan a babban jawabinta na shekara ta 2021. Fitowa da wannan shawarar ya biyo bayan kafa wata doka da Amurka ta yi mai suna Dokar Hana Aikin Tilas ga 'Yan Ƙabilar Uyghur, UFLPA a taƙaice, wadda ta haramta sayan duk wani abin da aka yi ta aikin tilas daga Xinjiang, wani yankin Uyghur da ke yammacin China. A ƙarshe jiya Alhamis, wata kotu a Yangon ƙasar Myanmar ta yanke ma wata ‘yar jaridar ƙasar hukuncin ɗaurin shekaru uku tare da aiki mai tsanani, a wani mataki da wani lauya ya ce bai ta da kullun siyasa ne kawai. ‘Yar jaridar mai suna Tetteken ta yi aiki a BBC, an tsare ta a kurkukun Ensen tun bayan da aka ɗaure ta a watan Agustan shekara ta 2021. Wata kotu a Bahan Yangon ta samu ‘yar jaridar da laifin tayar da zaune tsaye a ƙarƙashin tanajin doka sashi na 105 na kotun shari'ar laifuka ta Myanmar.
To a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba. A jihar Kaduna kuma gwamna Nasiru El-Rufa'i ya gana da kungiyoyin 'yan kasuwa inda ya bayyana irin ayyukan tsaro da ake gudanarwa a jihar da ma kewaye. Ya kuma ce indai jami'an tsaro za su ci gaba da shiga daji don farautar 'yan bindiga to kwanan nan za a kawo ƙarshen matsalar tsaro. Daga Kaduna, Isa Lawal Ikra na ɗauke da ƙarin bayani.
Gwamna Nasiru Ahmed El-Rufa'i jihar Kaduna da ke jawabi ga kungiyar 'yan kasuwan jihar Kaduna jiya Alhamis a gidan gwamnati ya ce idan har jami'an tsaro za su ci gaba da kutsawa dazuzzuka don farautar 'yan bindiga to kwanan nan za a kawo ƙarshen matsalar tsaro.
Abinda muka yi ta faɗa ma gwamnatin tarayya ta yi ta zo tana yi, menene a bi 'yan ta'addan nan, a daina jira sai sun kama mutum wai a ce za a bi su. Tunda mun san inda suke, duk ma bamu sani ba, aikinmu ne mu gano inda suke, a bi su a kashe su kawai. To wasu suna ce a yan aka je kashe su, kila wasu an kama su, kila a kashe su. To wayannan ai sun yi shahada, babu damuwa. Duk yadda ka so, duk yadda ka gujinma mutuwa sai ka mutu fa. Amma gara ka mutu a shahada da ka mutu a tsoro. So ni a gani na tun lokacin ya fi shekara uku nake cewa a je bombin nusu in ma da ni a ciki a hada. Amma dai mutane 'yan ta'addan nan san duk wanda ya yi wannan ta'addanci ƙarshen shi za a kashe shi. Wallahi da abin nan ya kare. To amma yanzu an fara. Kuma ina tabbatar muku da cewa in za ka tafi Abuja ko wani customer ka zai zo da Abuja ka ce ya hau motan shi ya bi. Ba wani matsala, duk an kore su daga wurin. Ko birnin Gwari yanzu ana bi ya yi sauki. Hanyar Abuja kuma akwai jirgin sama da ke bi, akwai sojoji iri-iri, akwai NSSS a cikin farin kaya suna yawo a Gulf. So babu matsala. Insha Allah kafin ƙarshen shekarar nan, wannan abubuwa za su ƙare.
Yanzu dai jami'an tsaron Najeriya sun fatattaki wasu 'yan bindiga da dama a wasu daga cikin dazukan jihar Kaduna, sannan suka ceto wasu waɗanda aka sace tare da karɓo wasu makamai. Sai dai masana harkokin tsaro irin su Manjoy Hashin Kwamaritaya sun ce duk da yake aikin jami'an tsaron abin ayaba ne, dole ne wasu su jingina shi da siyasa ganin yadda yakin neman zaɓe ke ƙara gangarowa.
Yunkurowa da aka yi yanzu ake fatattaka wayannan 'yan bindiga kuma sojojinmu suke shiga dazuka suna bin su har zuwa matsugunansu. Tun asali dama shi ne abin da ya kamata. Kuma ko babu komai nasara ce ake samu, amma dole ne masu sharhi su danganta shi da siyasa. Kasancewar a cikin wannan wata ta Satumba da muke ciki 28 gare shi za a fara fita yakin neman zaɓe na ɗan takarar shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki na ƙasa. Ko ba komi yanzu wayanda suke ganin a jam'iyyance jam'iyyar su take mulki za su iya bugun kirji su ce ai an yunkuro kuma ana kokari. Sabanin inda ba ai wannan kokarin ba, duk inda suka je za a iya jifan su da magana kuma ba su da ansan da za su ba mutane. Kuma bisa wannan dalili ko ina yanzu za su iya shiga su yi yakin neman zaben su domin su kau da hankalin mutane tunanin su an mance da irin jan kafan da aka yi da irin bannan da aka yi da irin yanda aka raba wa'ansu da matsugunan su ya kasance yanzu suna sansanin 'yan gudun hijira. Ko babu komi dai yunkurin da aka yi yana da kyau kuma a ci gaba da yin haka har Allah ya tabbatar mana da nasara.
Wannan dai ba shi ne karan farko da gwamnan jihar Kaduna ke kiran jami'an tsaro su kutsa daji don kamo 'yan bindiga da kashe su ba. Sai dai kuma shi ne karan farko da gwamnan ya nuna gamsuwa game da matakin da jami'an tsaron ke ɗaukan da ya ce idan aka ci gaba zai kawo ƙarshen matsalar tsaro. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara da ya aiko mana da wannan rahoto. A shirinmu na hantsi kuma za a ji wannan rahoto.
Mun dade muna yin wannan taron kuma shi yasa a yau wannan Najeriya ita ce ta daya akan wajen noma shinkafa a dukkan nahiyar Afirka, ita ce ta hudu a duniya, ita ce ta daya a duniya a wajen harkan rogo, ita ce ta daya a wajen harkan doya da sauransu kamar haka. To irin wa'annan zaman suke sawa da kuma haɗin kai tsakanin sauran ma'aikatu masana'antu na gwamnati da ma masu zaman kansu shi yake ƙara bunƙasa harkan noma.
To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama don sabon shirin manuniya.
Manuniya. Kuma yanzu ga wayannan makaman sun riga sun fara shigowa saboda haka sun canja salo bisa umurnin shugaban kasa Muhammadu Buhari
tunda za a shiga maganan zabe mun tattauna akan irin harin da aka kai mabokin aikin mu a jihar Anambra za a dauki mataki akai
miliyoyin wasu daga cikin yan majalisar dattijan tarayyar Najeriya kenan jim kadan bayan tashi daga wani taron tattauna batutuwan tsaro shi kuwa tsohon shugaban inshoran lafiya a tarayyar Najeriya ga yau duniya yake cewa mafi akasarin abubuwan da ke faruwa a Najeriya fa shugaban kasa Buhari bai san me ke faruwa ba koda ko yan Najeriya na ganin abun baro baro
to ai ni ba ni na tada mishi da hankali ba yan tsayawa kan gaskiya shine tashin hankali alhamdulillah gaskiyar magana shine shugaban kasa bai ma san abin da ake ba
game da maganar shirin shimfidar shiga faken zabe kuwa wani mai ta'alikin siyasa ne yace idan talakan Najeriya bai sauya salo ba to koma me ya faru shi ya jawo kanshi a wannan karo
kowa ya kamata ji tsoron Allah mu san ina muka fito ina zamu je don a samu waraka daga cikin halin tsaro rashin tattalin arziki da matsalolin da ke damun Najeriya
shi kuwa shugaban wata jam'iyyar adawa a tarayyar Najeriya cewa yayin da irin matakan da hukumar zaben tarayyar Najeriya ta dauka na magance muzuran murgudin magudin zabe fa akwai wata matsala da yake ganin ya kamata yan Najeriya su hararo
yana da gaskiya da yake zai iya hana magudi a zaben da zai zo duk wanda bai da al'umma yanzu akwai matsala amma kuma wannan ma akwai illarsa
wadannan faso mun taumuka tabo cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kuka ce yana ƙara samun tauraro shiri na 83 cikin jerin shirin manuniya idan ka dauko kididdiga daga lokacin da sashin Hausa na muryar Amurka ya kirkiro mai yiwa kirkirar kuma amma ta sauke sabon salon sassake saiwar sukurkucewar tsaro ce ta sa ƴan masarjin tare Najeriya suka kira wani taro har ma mataimakin gagaraba dauna masarjin tare Najeriya da wakilci shugaban majalisar dattijan tarayyar Najeriya a wurin wannan taro sanata Aliyu Sabi Abdullahi na sanar da duniya cewa an samu ci gaba a bangaren tsaron a wannan karo
bita aka zo yi na wancan meeting da aka yi da duk shugabannin rundunar sojoji chief of defense staff chief of army staff chief of air staff chief of naval staff
kun gansu ba yanzu
sun riga sun wuce mana kasa na neman tsaro ai ba wasa
to distinguished wani bayanai suka yi muku ne domin muna ganin harkan rashin tsaron sai ƙara ta'azzara yi
ba ke kuma
ai gashi an tare abokin aikin
ka ai wannan guda daya ba shine ya nuna tazaranci ba mana ai adalci ma mutane
yawan rayukan da aka rasa
ai dakarun nan suna iya kokarin su kamata yin mu la'akari cewa da su wa suke wannan fafatukar akwai dan Najeriya yanzu ga wanda zai iya hito kai tsaye ya ce ya san inda mutanen nan suke zaune in har ya ce ya sani to shi ma yana cikin su yakin sun kuru ake yi kuma yanzu ga wayannan makaman sun riga sun fara shigowa saboda haka sun canja salo bisa umurnin shugaban kasa Muhammadu Buhari a shirye suke da sabon makamai da suka samu da sauran abubuwa da suka samu su shiga su iya kokarin su kuma ni mai magana Sanato Aliyu Sabi Abdullahi mutanen yanki na sun tabbatar mini cewa lallai an samu soyi daga yanayin da suke ciki a da
shi ma dai shugaban kwamitin da ke kula da harkokin yan sanda na masarjan tare Najeriya sanata Halir Dauda Jika na jihar Bauchi jirge jawabin jahankalin yan kasa ya kan taron da yace dole ne a tattauna maganar tsaro tun daga zabe nan ya gangaro
tunda muna shirye-shiryen shiga lokacin zabe a kasar nan so dole mu ji ci gaban da aka samu
me ya ci gaban da suka bayyana maka cewa an samu
an nasa samu rage-ragen hare-hare da garkuwa da mutane da ake yi musamman a nan arewa tema da kuma arewa maso gabas insha Allah muna tsarin nan ba da dadewa ba za su sake samun ci gaba
me ke faruwa da kayan tsaro da aka sassaya da ba a amfani da su
to ai kamar yanda na ga miki duk wani mai ruwa da tsaki a cikin harkan yana cikin wannan zauren taro da aka yi wanda kin san cewa abubuwan harkan tsaro ba dukkan abin da aka tattauna bane zan zo in fade su a fili
kullun aka tuntube ku sai ku ce ba a maganar tsaro a fili
wallahi ba tunda za a shiga maganar zabe mun tattauna akan irin harin da aka kai mu wajen aikin mu a jihar Anambra za a dauki mataki akai wanda sun tabbatar musu cewa ba za su iya hana gwamnati ta gudanar da harkokinta ba
mai sauraro ko ka tuna harkallar hayyakewa junan da aka dinga samu a lokacin Farfesa Usman Yusuf na shugaban hukumar inshoran lafiyar da aka ce ya karta layi ne akan cewa babu wanda sai ya ci koda taro shirin manuniya ya nemi jin ta bakin tsohon shugaban hukumar inshoran lafiyar Farfesa Usman Yusuf akan rikicin da aka yi a wancan lokaci tsakanin shi da ministan da suke ganin kamar da hannun shi ya bambaro
ni gaskiya wallahi zan mashi abin nan ni ban taba ganin shi ba kafin ya bani wannan aiki saboda haka wai ba ya kawo ni bane bani dan kazan ni dai wanda ganin shi ba
to amma wai kai sunanka
ni wanda gaba kuma ba nan nike ba kuma ban roki kowa ya bani wannan aiki ba ni inda na san wannan aiki da haka yake ni zai kai ni ma asa ni na je yi wannan aiki daga ba da gaske suke ba kaga ne Allah ya kata
eh to ai abin da yasa mutane a lokacin sun dinga mamakin cewa ya za a ce kai kana aiki a wata hukuma amma ka tayawa da ministan ka hankali wanda ake ganin wani bakon abu ne
to ai ni ba ni na tada mishi da hankali ba in tsayawa kan gaskiya shine tashin hankali alhamdulillah me kawo ni ba na zo bane wani tare kudi ko in gida gida ko in me ban bukata wannan alhamdulillah wato in kana cikin gwamnati ba ka iya magana to Allah ya mani wannan abin nan cewa ya fidda ni daga wannan kazanta wanda shi yasa zan iya magana saboda wannan hukuma da nake ciki kudin da ke wurin tafi yawancin jihohi abinda kawai ake so a yi sata
hujjojin da ka fito da su na farkon nan an ce sun girgiza shugaban kasa Muhammadu Buhari shi yasa ya goya maka baya minista yana gefe
wallahi da gaskiyar magana shine shugaban kasa bai ma san abin da ake ba gaskiya
ban gane ba
to NHIS kai kalilan ce cikin duk matsalolin da ke kan shugaban kasa
game da maganar zaben shekara mai zuwa kuwa ɗaya daga cikin masu talikin abubuwan da kan kai komo Malam Umar Yahaya Zariyan da aka sani na gwandi ne ya jawo hankalin talakawan da ya ce su yi hankali da 'yan siyasan da kwanan nan za su ga sun fara bin su kwararo-kwararo.
Talakawa da kansu su ne ke da wukan yanka. Su ne suke da fada aji duk wanda kuke gani manyan nan suna da cika da batsewa sun taba kaza su ne tsofaffin kaza da kaza ku kyale su baka samun mutum ɗaya daga cikin su zuwa 3 4 5 wanda za su fito su jefa maka ƙura a ranar zabe so mu dai talakawan ƴan uwana su ne waɗanda suke da alhakin determinin wa zai zama shugaban su a matakin shugabancin ƙasa gononi sanatoci da ainihin ƴan majalisar wakile da sauran mukamai kowa ya kamata ya ji tsoron Allah mu san ina muka fito ina za mu je don a samu waraka daga cikin halin tsaro rashin tattalin arziki da matsalolin da ke damun Najeriya.
Umar, da a are wannan an san mu da siyasa ba da gaba ba. To waye aka yi muka tsinci kanmu ne a siyasar gaba a yanzu?
Kamar yadda na faɗa miki shine, yanzu dukkanmu ya kamata mu zama masu hankali, masu la'akari da abin da ya faru shekaran jiya da jiya da me yake ciki, sannan kuma a daura damaran abin da ake sa ran ya faru gobe.
Game da alƙawarin toshe ramin rungumo rigimar runto da rimbarin ba a lokacin zaben da hukumar zabe ta yi wa 'yan Najeriya kuwa shugaban jam'iyyar adawa ta SDP Alhaji Shehu Musa Gabam ne ya ce shi har yanzu akwai wani abu da yake tsoro.
Ita biba za ta ɗauki yatsarka ko kuma ta ɗau hoton fuskanka. Ya tabbata cewa an maka accreditation a turanci wanda zaka je kai zabe sannan in ba a maka wannan tantancewa ko ta yatsarka ko ta fuskarka ba zaka iya zabe ba sannan doka ta ce mutukar waɗanda aka musu wannan tantancewa a wannan polling unit din in zaben da ya fito ya fi yawan waɗanda aka tantance su wannan zaben ya zama rushasshe a cikin tsarin doka da ake ciki so wannan zai iya hana maguɗi na biyu ya kashe sace akwatin zabe na uku ya kashe dongola muri'a kaje kawai ka samu paper ka dongola wannan duk ya wuce so yana da gaskiya da yace zai iya hana maguɗi a zaben da zai zo duk wanda bai da al'umma yanzu akwai matsala amma kuma wannan ma akwai illarsa domin in ba a yi kokari an hana sayan kuri'a ba a Najeriya to duk abin da suke zai zama aikin banza waɗanda suke da zuciya mara kyau na damfara za su yi amfani da dukiyansu su tabbatar da cewa sun samu agent wanda za su ba kuɗi saboda haka duk wanda zai zo zai yi zaɓe za su tabbatar da cewa sun san yadda suka yi suka dan bashi kuɗi ya zaɓe su yadda suke so babban matsalan dole su tabbatar da cewa sun kawo dokokin da ba za su bari a sayi zaɓe ba
to duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai kafin mu yi sallama sai mun sanar dukkanin masu dafifin dafe mu dafin yiko cewa kwanakin su fa ƙara karewa suke kullun kwana musamman ma da ganin ga zabe nan ya gangaro domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 255 ne ga dukkanin masu muzuran matsi mu dafin yiko su yi sallamar sakin kudin da suke ganin sun dafe domin dama kujeru ne da ake kallon su a matsayin na aro kuma madadin dukkanin wa'anda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da daga ciki ne mukan samu abin da mukan dan bambaro ni Isa Lawli kara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma ni mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya
to madalla a gaishe da Isa Lawal Ikra yanzu kuma sai a saurari nasihar Juma'a
Assalamu alaikum warahmatullah sunana Dello Dahiru ni ne limami na Central Mosque anan Akwa Ibom takin kudubar mu teyo mu ji tsoron Allah mu ji tsoron wutar jahannama ko kuma mu ji tsoron wutar jumla domin Allah ya yi takidin gidaje guda biyu da gidan aljanna da gidan wuta idan ka aikata alkhairi za a yi masa khayya da aljanna in ka aikata mummuna za a yi masa khayya da wuta wutan nan da ake maganarta wuta ce wadda Allah ya sanya mutane da duwatsu suka zama su ne abincin wutar kamar yadda yake faɗa alqur'ani wa ammal khasiduna fa khanu li jahannama hadaba yace ku sani cewa ita fa hakika wato wannan suke ainihin wawaye ko mujrimai to suna kasancewa wato kirare ne na wuta Maiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa ita yankin wuta ma'ana nan gidan duniya to an kasa wutar jahannama gida 70 ne aka dauko wuta kashi daya aka kawo mana nan shi ma ba bamu shi direct ba sai dan aka sashi a kogi guda biyu aka wanke su sannan aka bamu su in ba dan haka ba ba za mu yi amfani da su ba sai da haka annabi yace mu ji tsoron wuta sannan an samu hadisi daga Abbas yace ya jima yake so yake cewa ku riga ya rika daga ayyukan mu yana mana kasheji da wuta yana mana kasheji da wuta sai dai fada ka so uku yace shi din nan zai tafi ya bar mu kuma zai je ya tsaya wato a tafki na Al-Kausara wannan din yazo sha wannan ruwa ya samu babban rabo wannan yana mana nuni da cewa ba Allah mu sai akan abin da annabi Muhammad yazo mana da shi kasancewa kuma ku bar wato ta'addanci ya shafi kowanne abu ko ta'addanci na kisa ko ta'addanci da ketare abin da Allah ya ce ka bari ka je kai kuma ka aikata irin su ƙarya zina da sauransu makamantan irin waɗannan bincin namu mutane da ha'inci sai da aka mu ji tsoron Allah mu sani duk abin da muke yi wallahi za a tambaye mu kuma duk abin da muke yi za mu samu sakamakon sa ko dai kankani ne alkhairi ko kuma kankani ne sharri duk sai mun samu da abubuwa sai da aka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya amfana da mu da abin da muka fada na gaskiya wannan yake kuma ba haka muna addu'a Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya wannan kasa mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullah
Masha Allah yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da labarai a takaice
To Hanifa shugaban Russia Vladimir Putin ya ce ya fahimci cewa China na da wasu tambayoyi da damuwoyi game da matakan soji da Russia ke daukawa a Ukraine. To amma za a yi bayani dalla-dalla a ganawar su ta Uzbekistan. A hukumance China ta dau matsayin ba ruwa na amma mai Ukraine da Russia ta kwashi watanni 7 tana yi. Duk kuwa da cewa shugaba shi ya ce ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da manufofin harkokin wajen China ke shimfiɗa akai shine ƙasashe su mutunta kan iyakokin juna.
To masu sauraro anan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu Jonah Kamen ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake muku fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma'assalam.